Station na zango FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jima tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar da yake aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Filin namu na yau na nishadi ne.
Zara'u muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu ne wakilin mu na sashen Hausa a Kumasi yayi mana babban kamu sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu
sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Kumasi sauraro zamu fara shirin ne da leƙa garin Kumasi a Ghana inda wakilin mu Hamza Adam ya tattauna da wani mashuhurin mawaki wanda aka fi sani da Kwanchi Tanko. Dan Ghana ne amma ya shahara a wasu shekarun baya a arewacin Najeriya da wata waka mai suna Kaso Naka Kaso Na Wani. Ga dai yadda tattaunawar su ta kasance.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku akan dandalin nan na yau da gobe. A yau wannan shiri na nishadi ya kawo mu daga birnin Kumasi a jihar Ashanti na kasar Ghana kuma zamu tattauna da daya daga cikin fitaccen mawaka wanda ya kwashi wa'adin shekaru masu tsawon gaske yana nishadantar da al'umma a kasar Ghana da ma wasu sassan tarayyar Najeriya. Wannan bawan Allah na masa kira da suna Malam Usman Umar Kanuri wanda ake manin kaya da Kunci Tanku. Za mu tattauna da shi mu ji ko daga ina ya fara amma kafin haka shakka babu sai in mun ji takaitaccen tarihinsa. Malam Kunci Tanku, daga ina aka haife ka? Sa'an su waye iyayenka?
An haife ni Kumasi Ashanti Ghana kuma a cikin unguwan nan da ake kira Sabon Zango.
Cikin wani shekara?
Shekara 1956 kuma a cikin watan Yuni.
Ko ka nuna mana sunan iyayenka sannan kuma daga ina ka isa makaranta musamman ma primary? Daga nan ka yi karatu ko dai ka dan balaguro zuwa wani wuri ne ka shahu da zuwa?
Ni ne na yi karatu a nan Kumasi. Na yi karatu Arabiya kuma na yi karatu Ingilisiya. Kuma daga bayan nan gushin wannan sallah na wannan shekara na gama karatuna na Salisa Sanawi a Ma'adil Ali fi Kumasi Ghana.
Na mu duba inda kai wato primary lokacin da aka haife ka, wani makaranta ne aka horar da kai ta huskana Arabiya da Ingilishi gabaki da sa'an su waye kuma iyayenka?
Primary dai naje a Suwasi a lokacin ana cewa local authority, Suwasi local authority primary school. Nan naje mai karatu Ingilizia sannan nazo madrasatu Arabiya As-Samadaniya wurin Sheikh Abdul Samad Khadibullahi Al-Mukhtar wurin shi kuma nazo da karatu Arabiya sannan kuma na samu horaswa naje Accra na secondary technical school. Daga baya kuma 1997 kuma nazo University of Science and Technology na read Buruda Management Faculty of Agriculture Poultry and Livestock Department for one year
to ilimin harkar kiwon dabbobi kenan. Daga nan ga babban jami'a na wato horazin ilimin kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
To kakanni na dai tun asaliya dai su barbarawa ne mutanen Barno. To amma an dade tun kakanni na uku ya shigo wani gari Kano State da ake kiran garin Yalwatawa. To ni kakana mamman Yalwatawa da shi da dan uwan shi Musa Ruwan Karau a can aka haife su Yalwatawa. Sannan suka tashi suka shigo Kano suka zama wani gari ko unguwa da ake cewa kulkul. Suna nan kuma suka taso kuma suka shigo kasar Ghana. To shigo wasu kasar Ghana nan ne suka zo suka haifi iyayenmu mahaifina da ƴan uwan shi ta masu ƙarshe kuma sun ƙare sun koma kuma gida Kano. Eh, a can suka je suka yi tsoron rayuwarsu masu koma ga
Allah. Na fahimci ka bi ma'ana ko da yake kai nan aka haife ka amma kai ɗan asalin tarayyar Najeriya ne ko ba haka ba?
Haka nan ne. Sannan ita mahaifiyata kuma ita kuma mutumiyar Gwandu ce. Babanta ne Muhammadu Gwandu shugaban Babalata ne. Mahaifiyar mamata kuma ita kuma Bakutumba ce ɗan Rano Kano State. To kaga ɗan takaitaccen salsala na kenan.
Me ya ingiza ka shiga harkar rera waƙoƙi?
Ka san shi sha'anin waƙa wani abu ne, baiwa ne na Allah, kuma ƙaddaran Allah ya ƙaddara ka yi waƙa ka yi. Don Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi shi'ri la hikmatan. Wai lalle ne a cikin waƙa akwai hikima babba. Ni tun ina ɗan yaro ƙarami na san cewar zan tashi yin waka. Kuma da tashi na fara na dan try na practice da kaina ina rubutawa tun bai hayyazo yana yi. Kuma sha'anin waka yana so bayan kana so kai wakan kuma ka iya yin wakan, ya zamana kana da wani abu da ake cewa basira da kuma ka fahimci yanayin rayuwa da yanda in kai wakan zai dace da son mutane. Kuma waka na son wani abu da ake ce mai wa experience. Misali, in baka taɓa jin yunwa ba, ya za ka yi kai wakan yunwa? Akasin ba zai yi ba sai da kai ƙarya.
Ina so mu dan waiwaya kaɗan. Za ka yi ka tuna kana da shekara nawa a duniya kai wakanka na farko, sa'annan kuma me ya taɓa zuciyanka ya sa ka yi wannan waka na farko?
Waka na farko ina jin a lokacin ina shekara 26 zuwa 27 na fito da waka na farko ne. Suna kaso na wani kenan wakan da na fara fitowa da shi kenan, da su ne ba komi wakan da na yi Muhammadu Dauda mutumin Bakura, su bakon gidana, da wakan da na yi Hajiya Kataru Murgayya, da wasu wakoki ne kaman akalla dai wakoki 6 na fara fitowa da su kai tsaye a lokacin na shekara wurin 26 ko 27. Kuma na yi su a cassette kuma na watsa su kuma duniya.
Cikin waƙoƙin wancan kin ya fi shahara?
Don na fahimci rayuwa a lokacin kamar duniya zamantakewanmu na duniya akwai bambanci, akwai rashin riƙon zumunci a wasu sassa ko kuma cikin wasu dangi da wasu mutanenmu na zango na musulmi kuma na ko ina Afirka. Sai na ga alamar kamar ya kamata in yi waka saboda me in farkar da mutane cewa in kana son naka kaso na wani. Don Annabi ma ya ce wai ɗayanku bai zama cikakken musulmi ba face ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa. Sannan ni kuma sai ina fuskantar wasu ƙiyayya, wasu bambanci dai. Kaga wani shi na shi ke so kamar rayuwar kaza an yi sanyi tana tattara nata kawai kasanta wanda ba nata ba tana koransu. To ya kamata kuma in yi waka in farkar da mutane kamar cewa soyayya kaso naka kaso na wani, to shi ne mafificen alheri da rayuwa ya kamata mu yi.
Na'am. Banda wannan kaso naka kaso na wani, akwai wani kuma album din da ya biyo bayan wannan?
Bayan wannan suna kaso na wani akwai wani album da ya biyo, shi ne waɗannan da na ce nafsi kowa na ta kansa ne idan kiyama ta yi wani baya je da wani. Na yi wani waƙa haka da kuma wasu waƙan da na ce za a kai ma uwa ƙara da wani waƙan English da ɗaya ko biyu haka. Sannan wasu waƙoƙi kuma waɗanda ma na baza kenan na watsa duniya gina. Amma akwai waƙoƙi wanda zama su ba ta umajin su ba sai dai a ji su a iska waƙoƙin man ka tara yanzu waƙoƙi na sun fi 200
waƙoƙin ka sun kai ka ga tsallake iyakan Ghana zuwa wasu ƙasashe musamman a yankin tarayyar Najeriya jamhuriyar Niger da suke na Afirka ta yamma
eh gaskiya ne na tsallaka iyakoki don na je Lome na yi wasa na je Cotonou na yi wasa na je la Côte d'Ivoire Abidjan na yi wasa na je Burkina Ouagadougou na yi wasa sannan kuma uwa uba Nigeria na shiga na yi wasa kuma na je Kaduna na yi wasa da shahararren makaɗin ɗan makaranta mai generator kiɗa wanda ake yi masu suna Mamman Dage director kenan yana tudun wada Kaduna a lokacin da naje na bishi muke wasa lokacin ba wani yaro matashi dake waka Najeriya ba ma fara batun film ba a lokacin
cikin wani shekara kenan
1988-89 kuma naje costume club cikin Kaduna naje nayi wasa cikin band din Balamila a zamanin su Abdul Faris kokina kuma naje nayi wasa rigasa bakin ruwa a wani hotel da ke cewa Broadway hotel nayi wasa da wannan band lokacin da ba wani yaro
sai wani waka ya shahara ne wannan lokaci kake ainihin kai da kawo da shi a can Najeriya
da naje kaga lokacin da ba recording studio fa a Kaduna ba recording studio company ne da zama na suna represent international abin gaya wani label ana ce musu Emmy da Deck su ne fa ke represent kuma inda ake samu a yi recording a lokacin nan daga Ibadan wurin su Haruna Shola sai kuma Lagos amma lokacin arewa ba studio ko daya sai studio daya inda za a samu ne Jos Plateau sai dai kuma abin radio studios inda wani na so yayi waka ga musu shata gidan radio haka nan zo aka san su suna da recording machine ana iya dauka ka gani ko saboda shi ni kaina akwai wakoki na dake Radio Nigeria Kaduna da naje in 1988-89 suka karbi suna kaso na wani da bakon gida na suka ce wayannan wakoki duk sun gamsar da su kuma aka mini interview da Hausa da English wanda suka min wannan tambaya to Allahu alamu ko a rayu ko a mace Alhaji Ajagurzo da Bashir Hong wani bahullan da suka min wannan tambaya a lokacin ba wani matashi dake waka a Najeriya sai Shata sai Ali Makaho sai Dan Maraya sai su Shehu Ajilo sai su Dan Anace da yaran su amma wai kamar irin waƙoƙin zamani da ake yanzu a lokacin duk ba a fara ba sai da nayi hakuri ne na zanna a lokacin duk ina sauri wa'inje Abuja ina ganin can ne ake ɗiban ganima tun da na zauna Kaduna da ina jin da ne ma zan fara ma aje ne
na mu duba akwai wasu nasarori da ka cimma cikin wannan sana'a ka samu lambobi na yabo ko wasu abubuwa makamantan haka tun lokacin da ka shiga cikin harka na waka
ni ban taba samun wani lambobi na yabo ba abinda ma zagi na ake yi ma kiyayya ana gani kamar iskanci muke ana gani kamar wato daidai mana so da yawa mata ne ke invite din mu zo mu musu wasa so suna gani kamar wato mu shashanci ma muke to amma a kwana a tashi da yawa sun fahimci kamar ashe waƙoƙin nan da tanku ke yi ashe duk wa'azi yake mana yanzu da baki su wasu malumman ma yau ya suna wa'azi suna iya su yi kotin ɗina gwar ko a masallata ya ce kwanci tanku ya ce ku daina tsine mai ƴaƴanku fa kaza kaza suna kaso na gudu shi alhamdulillah rabbil alamin amma ba gabata an ɗauke mu ba mu san abin da muke ciki ba ne kuma ni ina da kawazucin waƙa cewa na san gaba za ta mai kyau insha Allah in dai bambari ba abin da sa kuma ka ji na ce bambari ba wai don a'a iskancin da yake min daɗi ba ko wani abu ne na asharar shi nake so ba don na san ba zan bari ba ne saboda amfanin waka na gaba kuma zan gaya maka a tura su na faɗi wai no lasting glory is won without struggle Nothing great can be achieved without pain and labor.
Mana ba za ka cimma nasara ba fa shi ka huskanci kalubale
da mana ka gaji ka sha wuya sai kai kuma ka dage
malam kana gode cewa cikin wannan harka na waka babu ma ainihin wani lokacin da ka samu wani kyauta ko kuwa aka tuntube ka aka yabe ka bisa nishadantar da al'umma da kake yi sai dai kowace lokaci sai dai a furta kalma na raunata kimanka
sai dai abin da na san an taba yi an taba inviting dina shekara 2016 usai inviting dina a wannan National Theater Accra na je na yi wasa har an jefa ma kan YouTube da shi ka je YouTube 2016 ka buga ko shi tango kana iya gani kuma wannan kuma me kankan shi kuma ya taba yin wani program babba shi kuma ya invite ina kware kuma naje sannan kai kuma kanka kuma Alhaji Hamza ai ka invite ina ka kai ne wani abin business forum show naje nayi a Golden Tulip Hotel wanda kuma shi ma babban wasa ne wajen ma na samu karbuwa kware mutane sun ga kimana to irin wannan wuri na jajje amma bayan haka dai wo mutanen mu dai wanda ai wani babban abu ma ni ba a gayyata na wani ma na ganin kaman shirme muke yi amma ɗan wajen muka fito waje muna wasa kaman wani ƙasa
no malam ko cikanku kana da iyali kwa
eh na ci bayan aure kwarai to amma ka san shi aure shi halin bar shi halin rabuwa da iyali dai in saka ya fi shekara 20
me yasa
eh a shi ga muka yi shi halin bar shi halin kaddaran Allah ne ni ba komai kawo barin aure na ba ni matan da muka rabu ina so tana so amma lakin uwata ba ta so yar uwata ba ta so to ka mu mutum fa in dai ba dangin amarya ko dangin ango na son ka ko suna son ki ba wallahi aure na iya rabuwa
kuna da yaya dai
mu har hudiya biyu mace da namiji amma mace ita ta koma tun tana shekara 2.5 amma namiji ne zaka shi ya girma ya zama saurayi ma yana rayuwar kansa yanzu haka shi ina nan kuma cikin kuma shi eh kuma Allah ya ba shi ilimi da basira da shi ma yana iya gadan wani abu shi
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu
Isarawa barkamu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke ayo muna tare da Hajiya Halima Muhammad wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya Hajiya yau kuma me za mu girka
sauraro assalamu alaikum barkamu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya
to jamu je zuwa me da ni ake bukata idan za a yi wannan farar miya
eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare kin fahimta kaman tumbi da hanji
to
akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi inji yarba suke kiranta sai a yi nemi sun ga kashi uku kenan su za ka saya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta
kuma
wannan idan ka je ma siya kai kokari akwai mai haske
akwai mai haske
akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu ka kaura cewa mai duhu na ka dauki mai haske
shin a da ma ta farko an ce miyan nan farace
eh farace to ana bukatan ko mai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza
to inda hali
inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ni in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata zaki ga duk ta hadi
to tana
tai banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan stockfish
kifin na farin nan
uwar gida na bukatan crawfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan dudu na tunan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo attarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5-6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su
ci wannan
yawa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma nama sai ka ji shi salam
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage ya dan nuna kaman minti 5-7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta ɓara ɓawo ta cire nama kusa shi ma haske gare shi kuma yana da ɗan
wato daidai da yana da ɓawo kuma ana cire ɓawo amma a wannan karan a cire
uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwari-kwari sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyan kamata.
To amma ga ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an yi ka amarka da an zuba ba.
Eh saboda shi mun kira shi farar miya.
To su ba sa bukatar
mu ina. Ba sa bukatar mu ina. To da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun
da. Miyan je jirkita kenan dan samu wani kala.
To shi ainihin shi wannan attarugu ko mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata. Sannan ga albasa. To sai uwar gida ta dauko doya.
Wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan namu sai ta dauko crayfish dinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta mutso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali ne ya tu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta mai sakwara ta dake shi laushi dubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta kukutsura kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wutan ta rage wutan ta yi sai ta tafi ta rika
yin hayya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kamar yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rika jikin
to haka shi yake to wannan shine white soup
shine da farar miya
shine farar miya
wanda zaka ga ana ci ana su da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gani tana iya ka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawan shi ta dan
yi dan watsa dai a ce bi ba ne
kawai bayan ta zuba a kwano
eh ba zalla haka kawai
sai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada mishi dan koren ganye kanana kuma kun dana ta koyi ta yi hakurin yanka dan bicicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da na ana'ani ta dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da ne ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu
dama kin ce miyan na
kudulanci ne kare ko kuma na agu to amma tun da mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da shi
kuma akwai dama ga iya sa daddawa misali
eh za a ibo za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci
wato a daddawa ma a yi irin nasu
irin nasu shi nyamuri yana da nashi
to
yana da daddawan shi shi za shi gan shi an ɗauki kamar takardar siminti a cikin shi suke saka dan kankani haka za ki ga sun dan saka shi a jikin takardar siminti za su dauko dan ganye haka sai su kulle takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su
to in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi
komai na kudu komai na kudu
yawa na arewa ne shi ma ka yi
na arewa haka idan za ka yi na ba adami shi ma komai ka nemi na ba adami
da an sake wani abu za ki gaba daya miya ta jiki ce
ko idan kika je gida bayarbi yayi miki abincin gargajiyar shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki ce to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga dan danin bai baki irin wannan nashi ba
masu saurare baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da kuma dukkanin abokan aiki da suka ba da guduma a cikin wannan shirin ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku jama'a hutun karshen mako lafiya.